matsayin wanda ya ce wai Allah ya da Allah ya kaddara mini fita kasuwa da na tsayar da hajjata. Ai ni ne kamata in tambaye ka wannan matsayin yanzu bayan ka ji wannan darasin. Ko ba haka ba? Tunda mun karka sayin amfani da lautin zuwa gida-gida. Ni ne kamata in tambaye ka wannan in ce to wannan maganar a wani aji za ta shiga cikin ajinin da maka sa. Wato mutum ne hajjata sai masa kwanta sai yake cewa da jiya na fita kasuwa da na yi ne. Ba amma shi da bara yake so ya ce da Allah ya kaddara min fita da na sayar da ita. Har yanzu kaga akwai kuskure cikin zancenka, domin da Allah ya kaddara maka fita, kaddara fitar kadai ba shike nuna kuma kaddara sayarwar ba, sayarwar kuma daban. Ko ba haka ba? Idan kai amfani da wannan da har yanzu kai amfani da lauta inda ba su dace ba. Wannan ke cewa yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iyalan gidansa suke da yadda shi gaisuwa dai da addinin musulunci ya tanadar mana ita ce sallama, yayin da duk ka sami mutane za ka yi musu sallama. Yan uwanka musulmi, akwai dangantaka ta jini a jikinka ko babu? Ko iyayenka ko yayyenka ko kannanka ko shugabanninka? In ka zo ka samu mutane za ka ce assalamu alaikum, bayan ka gama abinda kake kuma za ka tafi kuma za ka kuma cewa assalamu alaikum. Har annabi yake cewa ita ta farkon ba ta fi ta biyan muhimmanci ba, don muhimmancin su daya. Da za ka shigo ka ce assalamu alaikum, aka ce wa alaikum assalam, ka shigo haka in za ka tafi sai ka ce masa assalamu alaikum, sai a ce wa alaikum assalam. Annabi ya ce ta farkon ba ta fi ta biyan muhimmanci ba, muhimmancin su daya. Wannan kowane ne haka za ka yi masa sallama. Idan namiji ne, mustahabi ne bayan ka yi masa sallama kuma ya miƙa hannu ko kai ka miƙa hannu ku gaisa. Tunda musafaha wani abu ne da annabi ya tabbatar da shi cikin hadisi. Wannan shi ne hakikanin gaskiyar labari. Amma durƙusawa da ake don gaisuwa wannan al'ada ce, ba addini ba ne. Ba wani sahabi da ya taɓa durƙusawa ya gayar da annabi da sunan gaisuwa ko don girmamawa, har ma annabi hana wayi. Cikin hadisin Anas ɗan Malik da Imam Tirmidhi ya ruwaito, mutum ne ya gama da abokinsa ko ɗan uwansa, shin zai yi masa kaza, zai durƙusa masa, zai masa kaza? Annabi na cewa a'a, yace zai kama hannunsa sai musafaha. Annabi ce saboda haka ga cikin abin da ya tambaye shi hadda durƙuso, annabi ce ba zai ba. Da haka durƙuso ba a yinsa gaba ɗaya a shari'ance, al'ada ne wadda take mara asali. Kun gane da kyau? Illa iyaka mutum ya san iyayensa ba su fahimta ba, ya bi ta matakai masu kyau har su fahimta. In ka same su a zaune kai kuma sai ka zauna ko gaisa da su babu laifi. Ruhin abu idan ka je shi ne sallama, assalamu alaikum. Wannan ko da ba za a ansa ba sai ka yi, tunda Allah ne ya umarce ka. Umarnin Allah da umarnin manzon Allah kuma wajibul ittiba, tilas ne a bi. Idan iyayenka sun damu sai ka nuna musu cikin ruwan sanyi da za su fahimta. Ita sallaman nan fa Ubangiji ya faɗi cikin Qur'ani, ya ayyuhal ladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha dhalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun fa in lam tajidu fiha adam fala tadkhuluha hatta yuzra lakum hazwa karshi dan gurin kuma yace in ma ku samu kowa ba a gidan, fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba. Sallaman nan kuma ita ce wanda mala'iku za su rinka yawa musulmi cikin aljanna. والملائكه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. كما سلمنا ايتتي غيسور ان الجنه فكانون سدجولا تحيتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. ونادوا اصحاب الجنه ان سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. دغه نسوشي نان cikin qur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsarin yawa da suke nuna sallama ita ce, don yayin da kace da mutum assalamu alaikum ka hada ababe guda biyu kamar yadda muka faɗa darasin bayan muka manta ba, ya kunshi zikiri, domin salam din suna daga cikin sunayen Allah. Sannan kuma ya kunshi addu'a ga wanda kai wa sallama din, ka roƙa masa Allah aminci amuntuwa daga dukkan abin da ke bukanta rai ko a duniya ko a lahira, shi ka roka masa gaba daya, wanda ba alkhairin da yafi wannan. Amma jahiltar addini da yadda kuma al'ada ta yi kanta shike sa har in an yi maka sallama ka damu ko kamar yadda ta abin izgili. Amma inda ka fahimci addini sosai da sosai, zaka san cewa duk wanda ya maka sallama ba karaman masoyin ka bane, kuma wanda duk ya ki maka sallama ba karaman makiyin ka bane ba. Ga ba yake da kai kin ka yake ya kubutar maka da alkhairi mai yawan gaske. To amma wannan wani abu ne wanda sai da karatu mutane za su gane. A zama na al'ada da muka saba shine a zuwa fada a gaisuwa, haka za a yi wa sarakuna, haka za a yi wa manyan mutane, duk dai wani babba ba wanda ya kai matsayin annabi ko ɗaya cikin ɗari na annabi bai ɗauka ba. Duk wani babba da za a ce yau da shi, amma ba sarki ne ko malami ne, ba wanda yake da matsayi na annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma duk cikin wani mutum da masoyansa suke san shi, ba wani mutum da yake moruwa da soyayyar mabiyansa sama da moruwar da annabi ya da soyayyar da sahabbai suka yi masa. Kuma duk wani mutum da mabiyansa suke girmama shi, ba wani mutum da ya dace da girmamawa irin girmamawar da sahabbai suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam. Anas dan Malik ya ce tare da haka in ya taho ba sa tashi su miƙe don tarbansa, don saboda sun san baya san haka. Sahabbai suna zaune, annabi ya zo, kowa dai yana zaune cikin ladabi, ba wanda yake miƙewa don sai in annabi ya zauna a zauna. Kaga wannan ma bid'a ce, kuma haramun ne, bai halatta a yi ba. Haka kuma in annabi na nan wajen gayar da shi sallama suke kuma su yi musafaha da shi, ba wanda yake zuwa ya durƙusa ko ya cire takalman shi daga nesa ya durƙusa ya gurfana ya natsu ina wani ina kwana ko ina yini. Duk wannan haramun ne, bid'a ne, ba da asali ga addini. Ba yanda za a yi mutane su dace da alheri sai sun yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi saba annabi shi ke jawo rayuwa mai wahala a duniya da kuma lahira idan mutum yake. Allah ya tsare mu. Wa alaikum salam. Idan kai sallama assalamu alaikum, yace wa alaikum assalam, shikenan ka gama gaisuwa. Ina kwana, wannan babu laifi, ba ce ba haramun ne ko wajibi ne. Makwararta ka ce ja'izi, abinda shari'a bata ce ba karkace, bata ce kuma ce abinda shari'a ta ce yi sallama. Amma ina kwana, ina wuni, ina kaji, ina dabbobi, wato kwanan lafiya, wato al'ada ne kawai. Ban ji ba. Wanda dai ake yin musafaha, annabi bai taɓa yin musafaha da wata ƴa mace ba, kamar yadda Aisha ta faɗa. Bai taɓa yin wata musafaha, musafaha tsakanin maza da maza su yi kayan su, mata in sun yi kuma ya halatta. Amma idan mutum haramar ka ce kai musafaha da ita, ba wanda zai ce ka aikata haramu. Dan abin da yake gudun shafar jikinta dama. To ko muharramar ka dan ka shafi jikinta, wannan ba haramun bane ba ne ka. Ha ko matar ka. Na'am. Ko wace kai ta yi. Dan kana daga window ne, shi yasa ne maka wannan ansar ne. Me ke kayo tambayar numa sai muka baka ansar me ke. Na'am. Suke da me? A ya ce me zai hana mene ne? Ba da za ka tsaya kuskure don ya ce me zai hana? A dalilai na zahiri ya ga abin ba abin da zai hana shi faruwa. Wannan ba yana inkarin ƙudurar Ubangiji ba ne. Kamar yanzu nan gure idan na ce da baka, idan an tashi daga nan gurin zaka je gida? Da me zai hana? Dan faɗin ka cewa me zai hana, ai ba yana nan cikin ƙudurar Ubangiji. Wana a sababi na hankali ne, kowa tashi daga nan ina zafi. Sai ka ba da labari, wannan labari kake barwa game da abin da ka sani zai faru. Amma ba ka tabbatar sun faru su, dan Allah na iya kaddara wani abu kuma kan titi. wannan yake cewa ya mutum zai yi idan ya gama da jarraba kamar sai din na yawan jefa masa wasuwaci cikin dukkanin al'amuransa ko munanan tunani har ma sai ta sa mutum ya rinka yawan damuwa da bakin ciki, ya zai ya magance wannan abin da za ka magance wannan da shi ne yawan isti'aza faqul rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdhurun wa imma yanzaghannaka min ash-shaytan nadghun fasta'idh billahi innahu samiu alim ko innahu huwa as-samiu alim kuma da zuwa da surara yawan isti'aza shi zai sa ka yaki shaytan yawan ta isti'aza dangane da tunanin da yake kawo maka akwai asar daga Abdullah da Umar ko Abdullah da Abbas sai daga cikin suna cewa da yawan karanta huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin wa huwa bi kulli shay'in alim ibn al-qayyim ya kawo shi cikin al-wabil as-sayyib min al-kalim at-tayyib shi ma yawan karanta wannan yana yakar wannan yana abin nan kuma ruhin abu da yawan karanta al-qur'ani mai girma gaba ɗayan sa kuma lokacin da kake karantawa ka tara hankalinka wato ba karamin sirri karatun al-qur'ani mai girma ke da shi ba ga mutumin da ya mayar da shi ibadan sa wurin sa kai musulmi so ake dama kowane ne kana da wani wuridi na alqur'ani dama abinda ake nufi wuridi wani abin da kake luzunta yau da gobe kullun ka ce za ka karanta izu biyar misali ko izu biyu ko izu uku gurgudan himma ko rashin himmar ka gurgudan lokaci ko rashin lokacin ka gurgudan sauri ko rashin saurin karatun ka in dai ka mayar da wannan aikin ka nayi yau da gobe kuma lokacin da kake kana kokarin fahimtar ma'ana din akwai lokacin da idan ka zo wajen wata ayar ma mai ban mamaki ka ji ai ya kamata in san ka zaka dakatar ka je ka bude wannan littafi na tafsiri dan ka san ma'anarta to irin wannan karatu shine karatu mai fa'ida karatu da yake raye zuciyar mai ci kenan biiznillahi ta'ala za ka ga duk irin wannan munanan tunanin ka rabu da su karatun alqur'ani ba karamin sirri gare shi gaba da wannan ba ababai da dama da ke damun mutane a duniya su za ka ga cewa ba sa damun ka da yawa a iya samun a wani lokaci sai dai ta nasara akan ka kuma ka bi cikin mutane amma dan nan da ka sake komawa sai ka karabu da sauran mutane innal ladzina taqaw idza masahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsirun ko ka zame sai ka sake dawowa kan hanya sai ka abin nan wani babban officer na custom ya taba samu na a Maiduguri da azumi sai ce mun amma mallan ina jin kai baka da matsala a duniya gaba daya nace saboda me yace duk lokacin da aka nuno ka a talabijin wajen program ɗinka murmushi kake kamar back yace duk mutane wai yawayen cikin abokan sa ka suke faɗa ba malamin nan ba abin da yake damun sa a duniya nace to ai babu wannan mutumin a duniya wanda baya da matsala yau a cikin tarihi ka taɓa samun wani wanda baya da matsala ka faɗa mai shi in je in gaishe babu shi a duniya komin dukiyarsa komin sarautarsa komin iliminsa bangare ne na ajizanci ya zanto yana da matsala dan matsala ita ce bukata to wannan bukata din suffa sai ta dindindin ga dukkan bani adam balli jami'il makhluqat dukkan makhluqat suna da bukatuwa zuwa ga Allah ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu al-ghani amin kila idan na faɗa maka bukatuna da nake su da matsalolina sun fi naka yawa amma bambancin mu ni da kai ni ina yawan karatun qur'ani kai baka yi haka na faɗa masa kiri da mu ni ina yawan karatun qur'ani kai baka yi ni idan na saka mota daga nan gurin misali zan tafi Kaduna zan yi awa biyu akan hanya to insha Allah na karanta kadan karanta izu goma in daga nan gurin za na bauchi na san zan yi awa uku to insha Allah na karanta kadan karanta izu sha biyar dawowa sha biyar kaga 30 kenan tsakanin zirga-zirga ta gida kuma je ka can gurin daga wannan wuri zuwa can lissa zuwa can gurin inda ni kaɗai nake tafiya karatun Qur'ani zan yi wannan ba wai dan alfahari da wannan ba na ga amfanin haka mai tarin yawa cikin al'amurana satin da ya wuce ina kan hanyar dawowa tafiyar da na yi ta ƙarshe ɗin nan ina kan hanyar dawowa daga Jos zan taho Kano na yi dare waɗansu sun tsare ni daga cikin 'yan uwa ina tafiya ni kada ina cikin karatun Qur'ani na yi wata kwana sai ga wata ƙatuwar mota ta lalace an bar ta akan hanya irin rashin kirkin nan da ake yanzu na Najeriya yayin sama ake yi ko a cikin gari mutum motar ta lalace akan titi zai zai dauko makaniki ana gyara tunda bamu da tarbiya bamu da sanin haƙƙin bil adama
babu doka a kasar mu. A tsakiyar titi mutum zai zo ya dauko makaniki a rinka gyara, ba wanda ya saka mace masa dan me. To da rashin mutunci, katuwar mota ce ta musu suna tsakiyar titi, a tura ta a kauce ba za a turawa, kuma a dajin Allah, kuma daidai wurin kan kwana ba yadda za ka ganta sai ka shigo. Daidai lokacin ina cikin jerin annabawa da Ubangiji subhanahu wata'ala cikin suratul shu'ara, an gama da annabi Nuhu, an shiga annabi Hud, kazabal adul mursalin idza qala lahum kun hudun, an gama da wannan an shiga Salihu. Ina ta mamaki ya kai aka jera su haka anan, ga can ba an jera su, ga can an jera su. Wani lokaci idan wata ayata su sai tsaya in tuno wata ota in hada alaka sannan in wuce, ina cikin haka kawai sai ga mota a gabana, sai da babu yanda zan yi da ita. Da na kauce haka da wurin motar ta saki titi da wurin, na sake dawo wannan ta saki titi, na sake dawo wata ta saki titi, na ga ta nufi wani rami sai na taka birki, sai ta yi irin juya wannan, kai ka ce aslima ake, sai ta dawo sai ta kalli jos, sai ta tsaya tuk a tsakiyar titi. Ubangiji ya tara mu hankali na kan abin da nake na karatun Qur'ani, hankali na bai fita ba daga jikina ko daya, wanda koya a lokacin aka samu rabuwar hankali daga jikinka shikenan. Sannan na yi mata kik da kaina, kuma na tayar da motar na koma gefen titi, mutane aka zo a gama abin al'ajabi, na ci gaba da karatun Qur'ani na kuma hannu zo gida lafiya cikin ku Allah. To wannan abu zai iya kirgo ababe masu yawa wanda na ga sun faru sakamakon karatun Qur'ani, ta ka samu natsuwar zuciya, sai ka ƙara gaskata Ubangiji, ka ƙara samun yaqini. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah, Allah bi zikrillah tatma'innul qulub. Duk abin da ya dame ni a duniya, an bakanta ma, an zage ni, an ci mutunci na, to idan na koma gida ko na shiga office ko na tafi wani wuri, kawai ba abin da zan yi sai karatun Qur'ani. Da na fara na yi na minti 30-40 sai in ji na manta daga duniyar da mutane suke ciki, ina wata duniya daban ni kadai a cikinta kawai. Sai ka huta kafin ka sake dawowa wannan ta wuce, idan gobe ka fito kuma ne sake fadawa ba daidai ba. Yau ka hakuri mana a hankali, kun gane wannan da kyau? To wannan na taimaka mutum, don haka wallahi ba abinda mutum zai karanta ya samu arzikin duniya da lahira sama da Qur'ani. Kar ku yi sake da shi ko da watsa, ko da yawan saurare a cassette, imma baka ida baka da kwazon karantawa, ko da yawan saurare a cassette, wallahi ba abinda zaka karanta da kyakkyawan niyya da tara hankali a wuri guda saboda Al-Qur'ani. Shi yasa magabata na da babban abin da suke fara nuzantarwa ƴaƴansu su haddace Qur'ani, sai koma da ya kai, amma dai ka fara haddan Qur'ani. Sai ka ji wani ya haddace Qur'ani yana dan shekara 10, wani ya haddace dan shekara 8, wani ya haddace dan shekara 10, kowanne ya haddace dunal buluk kafin ya kai ga balaga. Saboda haka ba karamin alkhairi bane ba cikin wannan, matukar za ka yi da kyakkyawan niyya da kyakkyawan zuciya, ka tara hankalinka wuri daya, shedan ya bar wasa da kai insha Allah ta'ala. Na'am. Ko da waɗansu surorin da ka haddace ne, ko da ba lalle bane sai kana da haddan Qur'ani gaba ɗaya. Ba annabi ya taɓa yin kiyamul layli da aya ɗaya ba, in tu'azzibhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Wani kuma ya yi kiyamul layli qul huwallahu ya taƙaddina ta maimaitawa, a haka ma ya yi, ka yi karatun Qur'ani. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina.